Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Binti Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren Laraba 23 ga watan Disamba. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta ce tana kokarin ceto wasu hakimai guda biyu daga hannun 'yan bindiga da suka yi garkuwa da su. Za ku ji cewa kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ba da sanarwar janye yajin aiki da ta fara a watan Maris na wannan shekara. Bayan haka za ku ji rahotonmu na musamman da kuma labaran wasanni. Amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Kasar Faransa ta fara barin matafiya daga Burtaniya su shiga kasar ta a yau Laraba bayan kwanaki da yawa da kasar da kuma wasu kasashen Turai suka sanya matakan hana tafiya don dakile sabon nau'in cutar COVID-19 dake bazuwa a Burtaniya. Dole ne matafiyan da suka isa Faransa su rike takardar shaidar gwajin coronavirus da ta nuna ba sa dauke da cutar kasa da sa'o'i 72. Matakin hana tafiyar ba jama'a kadai ya hana ketarawa zuwa wata iyakar ba, ya kuma kawo cikas sosai a dakon kayayyaki tsakanin kasashen biyu tare da haddasa fargaban yiwuwar samun karancin abinci. Burtaniya, Faransa da kungiyar tarayyar Turai ta EU sun cimma wata yarjejeniya a jiya Talata da Maraice akan daukar matakan dage dokar hana tafiyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar kin sanya hannu a kudirin kudi na karshen shekara da majalisar dokokin kasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kudin shekara na dala triliyan 1.4. A wani bidiyo da aka sanya a shafukan sada zumunta, Trump ya jaddada abin da ya kira barnar kashe kudi akan wasu shirye-shirye daban-daban da ake sanyawa a kasafin kudin shekara na Amurka, kamar tallafin soja ga Masar, ware kudade don wuraren adana kayan tarihi da bangaren noma da raya gandun daji. Babban dalilin kin amincewarsa da kudin tallafin coronavirus shine abin da yace taimakon kudin da za a ba masu kananan masana'antu da annobar ta shafa sosai yayi kadan, da kuma yawan kudin tallafin da za a ba jama'a kai tsaye. Kudirin, wanda ya samu amincewar majalisar dokoki ba tare da wata jayayya ba, ya hada da dala 600 da za a ba galiban Amurkawa, rabin kudin tallafin da aka ba 'yan kasar a watan Maris din da ya gabata. Trump ya ce kamata yayi a ba 'yan kasar dala 2000 a wannan karan. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A wannan makon, wasu kungiyoyin mayaka biyu da ke samun goyon bayan Iran sun ce babu hannunsu a harin rokar da aka kai akan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza. Yawancin lokuta kungiyoyin ne ake zargi idan aka kai hari wasu wuraren Amurka a Iraq, kuma ba abu ne da aka saba gani ba su fito fili su ce babu hannunsu a wani hari da aka kai akan wani wuri na Amurka. Amma bayan harin da aka kai ranar Lahadin da ta gabata, wanda aka harba kananan rokoki da yawa a wani yanki da ke tsakiyar babban birnin kasar, dukkan kungiyoyin biyu sun fitar da sanarwar da ta musanta taka rawa a harin. Kungiyar mayakan da aka fi sani da ke samun goyon bayan Iran, Kataib Hezbollah, ta kara da yin Allah wadai da harin a matsayin wanda aka yi ba tare da la'akari ba. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kadan a cikin akalla shekaru 120 daga shekarar 2019 zuwa 2020 a cewar alkalaman da hukumar kidaya ta Amurka ta fidda a jiya Talata. Wani lamari da kwararru a fannin kididdigar yawan al'umma suka ce ya bayyana tasirin annobar coronavirus. Dama kusan karuwar yawan al'umma a Amurka ya tsaya cik shekaru da yawa da suka gabata saboda matakan takaita shigar baki kasar da kuma haifan da aka samu. Amma mace-macen da aka samu da ke da alaka da cutar coronavirus sun kara rage karuwar al'umma, a cewar William Frey na cibiyar da ake kira BMP a takaici. Ina gani wannan ne abin da aka fara gani akan inda muka dosa a bangaren raguwar yawan al'umma, a cewar Frey. Hakan na nufin annobar na shafar yawan al'umma. Yawan al'ummar Amurka ya karu da kashi 35 cikin 100 daga watan Yuli na shekarar 2019 zuwa Yulin 2020. Karin mutane miliyan 1.1 kenan a kasar da kiyasin yawan al'ummar ta a watan Yuli ya zarta miliyan 329 a cewar hukumar kididdiga.
A ga da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
To da farko za mu fara da batun tsaro. Bayan da 'yan bindiga suka sace wasu hakimai biyu, suka kuma yi garkuwa da su a jihar Neja da ke yankin tsakiyar Najeriya a kwanan nan. Gwamnatin jihar Neja ta ce tana kokarin ceto hakiman daga hannun 'yan bindigan. Wakilin murya Amurka Mustafa Nasir Batsari ya aiko mana da karin bayani.
Gwamnatin jihar Neja a Najeriya ta ce tana can tana iya kokarinta domin ganin ta ceto wasu hakimai guda biyu daga hannun 'yan bindiga bayan da suka yi garkuwa da su. Hakiman guda biyu Alhaji Muhammadu Danyaro hakimin Gunna da kuma Alhaji Zakariya U hakimin Madaka dukkaninsu daga masarautar Kagara a yankin karamar hukumar Rafi sun shiga hannun 'yan bindigar ne a lokuta mabambanta, amma hakimin Gunnan a yanzu yana neman share wata guda kenan a hannun 'yan bindigar, yayin da shi kuma hakimin Madakan ya shiga mako na biyu. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matane, wanda shine shugaban kwamitin tsaro na gwamnatin jihar Niger, ya ce kokarinsu shine su karbo hakiman cikin koshin lafiya, kuma tinima har sun fara tattaunawa da waɗannan 'yan bindigar.
Kuma za a cewa akwai hanyoyi da yawa da ake so a bi.
Na amma su sun sa wani sharadi ne koko me suka ce muku?
Su sun ce a biya kudi, ai kudi suka ce a biya. Sun ce da a biya miliyan 40. So ana nan ana ta magana dai da su.
To amma wasu za su ga kaman an dauki dogon lokaci, ba ku ga kaman akwai dan sakaci a bangaren naku?
Ai ba maganan sakaci bane, idan abu irin haka ya faru, na farko a yi tracking a ga inda suke. Na biyu yau kila a ce an fada musu sun harbe hakimin wani abu an zo an rasa mai kina aka yi.
Wannan matsala ta 'yan bindigar dai sai kara ta'azzara take, al'amarin da ke kara jefa al'umma cikin wani yanayi na tashin hankali. Ga ma dai abinda wasu daga cikin mazauna yankin karamar hukumar Rafin inda aka fi samun wannan matsala ke cewa.
Masu garkuwa da mutane suka fito nan ta shekare. Hanyar da ya shafi daga Fandu gari zuwa Kagara suka dauki mutum 15 mota uku suka dauka suka wuce da su.
Daga sati daya da ya wuce muna kibastawa mutum 200 ko saboda haka ana suna cikin daji wanda suka dauke banda wayanda aka kashe.
Kuna da adadin mutanen da suka kashe?
To a yanzu dai ba za su gaza 10 ba.
Wayanda aka kashe?
Wanda aka kashe.
To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matanan ya ce suna daukar matakai domin shawo kan wannan matsala.
Yanzu a maganar da muke da kai akwai operation da ake gudanarwa daga man tsaro, domin abin da muka gani shine mutanen sun bazu ne a cikin jiha, kowane lungu kaje suna nan.
A halin da ake ciki da tuni, shugabannin addinai suka fara gudanar da addu'o'i na musamman a wuraren ibadu domin ganin an samu cikakken zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya. Mai fama da wannan matsala ta garkuwa da mutane daga 'yan bindigar, Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To kamar yadda aka ji a farkon shirin, kungiyar malaman jami'o'i a Najeriya ta ba da sanarwar janye yajin aiki da aka fara a watan Maris na wannan shekara. Koda yake malaman sun ce idan gwamnati bata cika alkawuranta zuwa ƙarshen watan Janairu ba, za su sake tsundumawa cikin wani yajin aikin sai baba ya gani. Wakiliyar murya Amurka Madina Dauda na dauke da ƙarin bayanin wannan rahoton.
Sanarwar ya biyo bayan ganawar da ASU suka yi ne da gwamnatin tarayya, inda bangaren gwamnati ta amince ta biya ASU albashinsu tun daga watan Fabrairu na bana zuwa watan Yuni da tsohon manhajar da aka saba biyan su da shi. Haka zalika gwamnati ta amince da ƙara kuɗin allowance na malaman daga naira biliyan 30 zuwa naira biliyan 35, sannan kuɗin gyaran jami'o'i kuma daga naira biliyan 20 zuwa naira biliyan 25. Farfesa Muntaka Usman na Jami'ar Ahmadu Bello shine mai yi wa kungiyar fasarar manufofin su a Hausa. Ya bayani yana cewa
kan magana gyara dokoki na jami'o'i na mallakan jihohi, kuma wannan za a kai shi tantakar dokai zuwa ga majalisar ƙasa, sannan kuma za a duba ziyartar jami'o'in, wanda doka ne ta bada cewa duk bayan shekara 5 a ziyarci jami'o'in za a kafa kwamitoci su ziyarci jami'o'in sannan su ba da rahoto a kai. Sannan kuma yarjejeniya tsakaninmu da gwamnati za a ci gaba da tattaunawa daga nan a gaya su ma zuwa ƙarshen jami'ai.
To sai dai mai nazari a al'amuran yau da kullum Comrade Isa Tijjani ya tsokaci akan matakin da gwamnati ta ɗauka inda yake ganin kaman ba za ta iya cika alƙawuran ba.
Wato wannan bayani da ke tsakanin gwamnati da ASU matsalar nan ba warwarewa za ta yi ba, saboda gwamnati dai ba za ta cika alƙawarin abinda ta gaya wa 'yan ASU ba, saboda alƙawarukan ba abinda za ta iya cikawa ba ne. Na biyu, ni abinda yake bani mamaki shi ne cewa ASU dai malaman makaranta ne, su suka koya mana yanda ake yin negotiation, saboda haka ban taɓa ganin inda za a ce wai mutum ya je domin ya tattauna bukatarsa da wanda ya dauke shi aiki, kuma ya ce 100% idan ba a biya mar wannan bukatun ba sai dai duniya ta tashi. To wannan ina ganin kaman an yi nisa, saboda haka sai dai su shirya. Amma dai ni na imani kaga dai yanzu nan ai gashi nan ministan Kwadugo ya ce ai zancen cire su daga EPS na biyan albashi na wani dan lokaci ne, ba ma za su cire ba. In sun cire ba za a biya albashin ba, kuma naira ₦65 da aka ce ina kashi bakin nan da za a samu na biyan wannan kudin a yanzu, a halin da aka ce gwamnatin Najeriya ko kuwa tattalin arzikin Najeriya ya fada cikin wani halin kakanikai.
Wannan yajin aiki shine mafi tsawo a tarihin kasar. Abin jira a gani shine yadda za ta kaya a jami'o'i a daidai lokacin da malaman za su koma karatu a yanayin bazata na samun cikakkun kayan aiki. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman akan rajistan layin buga waya ta 'yan ƙasa.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya ta bullo da wani sabon shirin cewa duk wanda yake da layin waya dole ne ya masa rajista da katin ɗan ƙasa. Ministan sadarwa na Najeriya ta Isa Alifantamine ya bullo da wannan shirin ga 'yan Najeriya. Haka zalika tsarin ya nuna cewa duk wanda bai yi wannan rajista ba za a rufe masa layi a sabuwar shekara. Wannan rufe layi dai ana sa ran ya shafi mutane sama da 9 million, a yayin da wasu suka yi rijistar wasu ko suna cewa har yanzu ba su yi rijistar ba a sakamakon rashin sanin inda ake yin rijistar, ko kuma ba su da bayanan yanda rijistar take. Wasu kuma na korafin cinkoson jama'a a wajen yin rijistar. Akan haka, ni zagaya a jihar Oyo ni ji ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo a game da yin wannan rijista.
Sunana Magaji Dan Malam Gada Wande.
Kai katin dan kasa?
Eh, lalle na yi tumbara amma ban hito ba can Argungu.
Duk gashi za a rufe layin duk wanda bai katin dan kasa ba, me zaka ce?
To zan kokari in je in bincike na wa layi din nan wanda ni bara, ko Allah sa yayi.
To lokacin da kai shi bara baka bincika ba?
Ban koma ba tun lokaci wallahi.
Ka sani ko an yi ta ko ba ai ba?
Ban sani ba, sun ce min duk da sakamako hito zamu je mu bincika mu karba.
An baka lokaci ne?
A'a, ba su bani ba, kuma ni ko ban koma ba ni karba.
Muhammadu Mai da Bugi Dadu Argungu.
Kai takarda dan kasa, zama dan kasa?
Nayi.
Ta fito?
Ta fito.
To akwai wata lamba da aka turawa domin ai register layin buga waya, kai wannan?
Ban yi ba.
To sai yushe zaka yi?
To ina neman inda zan je in yi shi.
Baka da labarin inda akai?
Ban da labarin inda akai, amma naji shi an ce za a yi.
Ka taɓa bincika domin gano inda akai nan garin Ibadan?
To ban bincika, yanzu dai nika so in sa ran in bincika cikin.
To zuwa sabon shekara ne fa za a rufe, ba ka ganin cewa ka makara?
A, insha Allah ba zan makara, don da gobe in Allah ya yarda zan shiga da binciken nan. Sai don in gano inda akai.
Lima a bar shi kafin sha ruwa ake yele.
Malam ka yi katin dan kasa?
Nayi.
Sabuwa ko tsohuwa?
Tsoho.
To sabo fa?
Sabo banda.
To za ka yi?
Eh, in ga inda
aka taɓa binciken da aka yi.
Ka na taɓa bincike ne zo ban gane komai ba ni dawo.
Ina ka yi binciken?
Maniya.
Anan garin Ibadan?
Nan garin Ibadan, Maniya ba? Wo Maniya ba?
Tun wane lokaci ka je wurin?
Na kai shekara 3.
To yanzu ka koma?
A, ban koma ba.
Ministan sadarwa ya ce za a rufe layin duk wanda bai yi katin dan kasa ba.
To rabu da minista
don me kace haka?
To me ya hada katin dan kasa da layin waya?
To ana yi ne domin tsaron kasa.
Don tsaron kasa, mutumin da ya zo zai sai layi, ya rubuta suna dai, ya rubuta sunan uba dai, ya rubuta sunan angosu, ya rubuta sunan lokaci dai, ya rubuta sunan jaha dai, aka dauki hoto ne, aka dauki hoto ya tsune, kuma sannan a ce duk wanda babu tsaron kasa sai wannan. Ba a san inda masu bata kasa suke ba.
To amma ka san akwai layukan da ba a yi ma rijista ba, ana zargin cewa masu aikata laifuka suna amfani da waɗannan layukan waya.
To waɗanda ka amfani da mallaka me yayi aikin su shi kamfanin? Ba kamfanin zaman kai ne shike ba. Wanda yayi lahi ai akwai suna nan suna aikata laifi kuma an san su. Ba ma ga hili suka ba. Mutum nawa an ka hito an ka ce ya ce miliyan kaza ya ce ba, kuma suna da suna yawo.
Ana yin wannan katin dan kasa ne domin a yi rijistar layi, domin a gano mauyan masu aikata laifuka.
Ma bu masu laifuka in banda shi in banda gwamnati. Duk wani abu da an ka zo an kai na gwamnati ne, duk wanda ya buwa wallahi kwamtan bai.
To amma wannan
zargi ne haka
zargi shari'a ba ai ga wanda yayi lahi ai an san masulhi ai ana shari'a wallahi ba sai ai magana wannan ba saboda haka abinda alai duk wanda yayi lahi ai mai hukunci rashin hukunci dai ne amma arbu magana kati shi ko kuma wani layi babu wani layi dan kasa babu wani kati
Alhaji Muhammadu Boyi kai katin dan kasa
nayi
wani lokaci kai
nayi shi tun lokacin Obasanjo
to kai wannan saboda ake yi yanzu
nayi
duk guda biyu kai kenan
wale
me yasa kai wannan katin dan kasa
to saboda ni ina bayyana ga gwamnati don duk abinda suka ce ayi ya kamata kai
kaga amfanin wannan katin dan kasa
kan amfanin shi
wani irin amfani ka gani
wata rana na shiga wata kasa can Lauren babu da tadda wani bala'i aka ce duk wanda bai da katin kasar su ba a dauka sa a hidda shi
wato kasar Cote d'Ivoire
wadde Cote d'Ivoire kuma da na fiddo shi kuma suka debo mu suka kawo mu kasan mu
dauta
dauta
saboda wannan katin
da wannan katin na tan amfanin sa kware
sunana Sulaiman da
to kai katin dan kasa
na ya ma ya fadi
sun soya yake na tun da ya fadi
yanzu kuma jin arbazo sabo
to wanda kai sabo ne ko wanda ake yi tun lokacin Obasanjo ne
lokacin Obasanjo na
to ba kai sabo ne yanzu ba
ba yin sabo ne yanzu ba
kana sani cewa za a rufe layin duk wanda bai katin dan kasa ba
wannan ai kariya ne tun daga PPP namu ka kai za a ci sa ruwa mai mu line wannan aushe ya kaga wannan suke
to idan an rufe me za ka yi
to ni sai je court ne
kai kare gwamnati
to wallahi insha Allah
sunana Abdulaziz Abdul Karim
kai layin zama dan kasa
to ban yi ba gaskiya kuma ni ban rayi kuma a yanda ya sa ban da rayin yi a yanzu saboda ina da register dina na voters card da kuma wanda nake da shi na membership dina amma national ID card wanda aka yi tun da ya bata yanzu ban da rayin yin wani inda aka ce za a rufe layika a guda dama bai dace ba ya kamata gwamnati ta san matakin abin da za ta yi akai saboda yawan mu na Najeriya in aka ce za a yi abin national ID card ba zai kai gare mu ba
baka ganin cewa wannan katin dan kasa tana da amfani ga dan Najeriya
yanda aka yi da yana da amfani amma ba yanzu ba yanda kowa ya zo nan ya zo caji ta zaje dan caji ya zo dan kamar ya zo ko ina an hade an zama daya
to baka ganin idan ka fita kasar waje wasu kasashe suna tambayar katin dan kasa idan baka da wannan katin ana fitar da kai a cikin wannan kasa ko a maida kai kasar ka
wannan daga outside Nigeria amma Nigeria ba ta da wannan dokar kuma bai kamata ba in za a ce za a yi wannan dokar sai an sake sabon lale
da za a yi amfani da shi wajen yin register line wire kuma wannan zai sa a gano masu laifi
to gaskiya wannan kuma ba mu da ra'ayi da yanda nake ni da yara na
ba za ka yi register katin dan kasa ba
ke gaskiya ba zan yi register ba
sunana Amama Taslim Basoro
kai katin zama dan kasa
to nayi tun da dai amma
ya kai kamar wani lokaci
a zai kai kamar shekara uku yanzu ina nuna
to kai sabo
to sabon ne dama shi wannan mai farin takarda shi ne
kai amfani da shi wajen yi wa line register
to naje amma an ce za mu kawo ai muna amma saura lokaci kadan an shiga sabon shekara shine za a fara aiki da su abinda aka ga mun
kuma ka san za a rufe layi a cikin sabon shekara ga wanda bai yi register katin dan kasa ba kuma yayi register lines da wannan katin dan kasa
to mun ji an fada amma to abinda yasa mun je mutane sun yawa lokacin da aka diba yayi kadan gwamnati su kara mana lokaci saboda jama'a sun yawa ko mutum ya je yanzu zai je yi abinda aka ce ai da wannan sabon katin to jama'a sai ka hune bi baka samu lamba ka ba na je yafi sau uku ban samu ba shi yasa na dangana tunda an ce sabon shekara ko za a kara lokaci ko ba za a kara ba ba sani ba da tuko
suna na Madina
ke katin dan kasa
a waye wata kon
da bodo mi da baki ba
eh na sa ran ramon danjen dama tunda ina da first start card da shi nike do abubuwa da nike
amma wannan katin zama dan kasa za a yi amfani da shi wajen yi wa line wire register kuma duk wanda bai ministan sadarwa ya ce za a rufe mishi layi me za ki ce
gaskiya zan yi kokari ne mai ni zuwa Monday insha Allah
to mutane sun yawa idan baki samu yi ba
zan ba da hankuri ko kuma da yanda za a yi
kina ganin ayan ka rufe miki layi za ki ji dadi
gaskiya ba zan ji dadi ba
sunan Hajiya ce dai
Hajiya ce dai ke katin dan kasa
ban yi ba
sai yau shi zaki
to kwanan ga ina tambaya in an kai ni inda zan yi
amma dai kina da niyyar yi
insha Allah ina da niyya
to kina da labarin cewa duk wanda bai za a rufe mishi layin waya
insha Allah an faɗa min kuma an turo min test yana nan cikin wayata
me aka ga miki a cikin test din nan
to wallahi ne kan ban karanta ba kuma ban ba so an dai ce mi an ce an yi min test game da layi na in ban yi mai register kuma in kawo kati na na dan kasa kuma ban yi ba amma dai zan yi kwanan nan
to zuwa cikin sabo shekara za a rufe baki ganin cewa ke makara
a ban makara ba gaggautawa zan yi dole in je in yi shi tunda akwai inda kai an kace maniya
sai dai tun kafin a je ko ina duk cibiyar da ake yin wannan register ta zama dan kasa ko kuma katin dan kasa zaka iske dimbin mutane sun yi cunkoso wasu na ta tu
turere ne ya domin samun wannan rijista inda zaka iske jami'an suna aiki babu kama hannun yaro suna kuma janyowa jama'a rijista sai dai ana samun cikas domin yawan jama'ar da suka yi dandazo a bakin cibiyoyin rijistar suna ta hayaniya domin samun a yi musu rijistar Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
Allah an gaishe ka Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma kashirin mu na gaba
wasanni a takaice
kan kasar Ghana GFA na isar da kyakkyawan sako ga Asantiko ta koyayi da za ta kara a gasar CAF Champions League da Al Hilal din kasar Sudan yau Laraba da Porcupine Warriors din ke karban bakuncin club din na Sudan a zagayen farko anan Accra Sports Stadium kuma za su tafi Sudan domin karawa na biyu a sabon mako mai koyar da 11 Wonders wasa Ignatius Osaifo su ya fada cewa ɗan kallon wasa na taka muhimmiyar rawa a wasannin kwallon kafa kuma kasancewar ba su shiga wurin kallon wasa wata abu damuwa ce ga club ɗan wasa da an haramta musu shiga kallon wasanni a ainihin filayen wasanni ne saboda barkewar cutar coronavirus a cikin watan Maris shekarar nan Premier League din kasar Ghana na shekara 2019-20 ta samu saiko a dalilin barkewar wannan cuta sai dai an soma wasannin a watan Oktoba gwamnati ta bada sanarwa za a amince ɗan kallon wasa su rinka shiga filin wasa amma daga baya ta janye wani ra'ayi saboda tashin cutar ta COVID-19 da aka samu ƙwararren na mai tafiye da sha'anin wasa Kofi Menu ya faɗa cewar ya yi dariya ainin har galan 100 da jin cewar hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta sallame shi kuma haramta shi shiga sha'anin wasa har tsawon shekara daya wannan ku bayan Menu ya karye doka ta 18 na ka'idodin da'a wadda ke bukatan haɗin kai da kuma bayar da gaskiya ga kwamitin tabbatar da da'a din kwamitin dai ta bude sauraren wato zargin da ake wa Menu ne a cikin badakalan nan wadda ake ciwa number 12 wadda shahararren dan jarida na Anas Armia Anasa ya bayyana inda tarin mambobi na hukumar aka same su da hannu dumu-dumu da cikin cin rashawa wani dan wasan kasar Ghana dake da matsuguni a Sweden Sadat Karema yayi magana akan na Fabio Gama yana mai fadan cewar dan wasan tsakiyar na Brazil dai da kwatakwatarsa ya tayi babban kamu kwatakwadai ta ba duk iyan Ghana mamaki yayin da ta da sanarwar sayan Gama yayin da aka bude kasuwan sayan ɗan wasa na ligin shekara ta 2020-2021 ko ɗan wasan kasar Amurka wanda haifaffen ɗan Ghana ne ya faɗa cewar yana gaban Angel Di Maria a lokacin da suke bugawa club din Portugal SL Benfica Edu ya join Eagles ne a shekara ta 2007 ɗan wasan wanda yanzu ya sa shekaru 31 duniya na karkashin kafafuwansa yayin da ake kwatanta shi da shahararren dan wasan Brazil Kim Pele saboda irin baiwar da ya nuna yana da shi a shekaru 17 sai dai bai samu cika burinsa ba duk da cewar yayi wasa a club Turai da dama da haka kuma muka iso karshen labarin wasannin Redwana Lam kara ba sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
coronavirus ba ta da magani
sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar
ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni
ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki
ka rufe bakinka da abin share fuska idan zakai tari
ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa
ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya
kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya in kunne yaji gangar jiki ya tsira
mana tanshin gida gida in ma cutar bata kama ka ba ka koma zaman gida mata ke zaman gida yau kuma ya koma na yan maza da sababin corona virus yau ga da inge guri daya ko gargajiyar ko na zamani ga kanwa da sabara ga zai canza zuma madandani amma sun ji maganin cutar sai dai ai zaman gida
takaitattun labarai.
Ƙasar Faransa ta fara barin matafiya daga Burtaniya su shiga ƙasarta a yau Laraba bayan kwanaki da yawa da ƙasar da kuma wasu ƙasashen Turai suka sanya matakan hana tafiya don daƙile sabon nau'in cutar COVID-19 da ke bazuwa a Burtaniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi barazanar ƙin sanya hannu a ƙudurin kuɗi na ƙarshen shekara da majalisar dokokin ƙasar ta amince da shi, wanda ya kunshi tallafin coronavirus da za a raba na kusan dala biliyan 900 da kuma kasafin kuɗin shekara na dala triliyan 1.4. A wannan makon wasu ƙungiyoyin mayaka biyu da ke samun goyon bayan Iran sun ce babu hannunsu a harin rokar da aka kai akan ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Bagadaza. Yawancin lokuta kungiyoyin ne ake zargi idan aka kai hari wasu wuraren Amurka a Iraq, kuma ba abu ne da aka saba gani ba su fito fili su ce babu hannunsu a wani hari da aka kai kan wani wuri na Amurka.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya ni gabatar da shirin, kuma editor mu ta yau sai Daniel Brown wanda ya hada shirin da engineer mu na yanzu, ni ce taku Binti Esero nake muku fatan alkhairi, ku fara lafiya, ma assalamu.